Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake dawowa a cikin wannan darasi na biyu na wannan littafi na Usulul Fiqh wa Qawa'idihi wanda al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya wallafa wanda ya rusa shekara ta 1421 wanda a darasin da ya gabata mun yi baituttuka guda hudu amma kafin mu ci gaba za mu dan yi tambayoyi akan karatun da muka yi a baya kafin mu ci gaba insha Allah ta'ala. Mun yi muku bayani akan cewa wannan littafi ya kunshi waɗannan ilmummuka, Qawa'idul Fiqhiyya da kuma Usulul Fiqh. Haka ne ko? Ta. Mun yi tarifin usul ko? Mun yi tarifin usul inda muka ce jam'i ne na al-asl. To al-asl menene ma'ana al-asl a istilahin malamai? Waye sani ya daga hannu? A istilahin malamai menene ma'anar al-asl? Na'am. Eba shi wannan.
Al-asl ya rabu kashi hudu.
Yana da ma'anoni kashi guda hudu.
Na'am.
Ma'anar farko
akwai al-qa'idatul mustamirra.
Al-qa'idatul mustamirra.
Sannan kuma akwai al-adilla.
Al-adilla ad-dalil.
Sannan kuma akwai ar-raji.
Ar-raji.
Sannan akwai damar da.
Ma'ana yace al-asl ana amfani da shi a matsayin ad-dalil. Me misali? Me misalin inda ake amfani da kalma al-asl bi ma'ana ad-dalil?
Masalan ace al-asl shine rukunin salat wa aqimus salat.
Yawa idan misali kana karanta littafin kaji an ce wal aslu fi wujubi salat qawluhu ta'ala. Ma'anar sa shine ad-dalilu ala wujubiha. Dai kace daga cikin ma'anonin al-asl akwai al-qa'idatul mustamirra. Me misali?
Kamar mutum ya ce na zarra a alfaɗin musamira na al'aslu fi tasirin al'aslu na
al'aslu
na al'aslu fi
al'aslu fi al'aslu fi tasirin a ko al-asl fil miyah at-tahara.
Na'am, al-asl fil miyah at-tahara.
Ta, ka faɗa ar-raji, me misalin ar-raji?
Ar-raji, al-asl fil kalam al-haqiqa.
Al-asl fil kalam al-haqiqa. Masha Allah, kai kokari. Dai mun ce kalmar al-fiqh ta wuce marhaloli guda uku. Ma'anonin da aka ba wa fiqh ya taka matakai guda uku. Waye zai iya mana bayani? Anan lai ba za a samu ba. To ba shi
ita ce lokacin da a cikin yake yake sanin duk kalmomin da suke cikin addini da baki
da ma'ana marhala ta farko in suka ambaye da kalmar fiqh suna nufin duk hukunci hukunci addini ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha. To ta biyu fa?
Ta biyu sai zai zama ma'rifatul ahkam ta ma'rifatul ahkam da adila ya zama a marhalar da mutum zai samu hukunci hukunci
ma'rifatu marhala ta biyu na fiqh menene? Ai shi tace marhala da ta fi muhimmanci. Me ma'anar fiqh a marhala ta biyu? Ba wannan malam. Me ake kira fiqh a marhala ta biyu?
العلم بالأحكام الشرعية العملية المتصلة بأدلتها التفسيرية.
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفسيرية. من أحسن وفتشو فتشن داكي أي قاعدة قطعي الولا سلا أزمي شيء أكي كرا فيكو أما دب أبن ديكي دا علاقة دا أكيدا ما أكيرا شيء ما أكيرا شيء فيكو إنا فاتا منغاني. طيب menene ma'anar usul al-fiqh bi itibari fannan a matsayin shi na fanni me wa zai iya bawo definition din usul al-fiqh a matsayin shi na fanni na musamman na'am ne tarihin usul al-fiqh a matsayin shi na fanni na musamman haka zamu dinga yin darasi sai an yi tambayoyi kafin a fara saboda bai halatta a yi karatun zuku ba. Na'am. Kawai? Al-qawaidul ijmaliyya ai ko a science ma akwai qawaidul ijmaliyya. Amma dole sai ka cika sa sannan zai iya baka ma'ana. Me ma'anar usul? Me ma'anar usul al-fiqh? Na'am. Ai ba so ka karanto. Shi ilimin usul ai so ake yana kanka kawai. Ba shi dai karanta zai samu wani wanda zai zo zai fito da shi daga kokolwar shi. Shi ilimin usul ilmul alami. So ake kawai koyon shi yana kanka. Din sanna kake bukata shi kawai sai dai ka zubo ka'idojin. Ina fatan mun gane. Na'am.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول الفقه هي القواعد التي نوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفسيرية.
هاي مس. مس كيوان هاي تعريف الناكا. هاي مس أي كادي بوشن كادي بوشن كادا. تمام. بارا بارنا.
السلام عليكم. يعني معرفة الأدلة الشرعية.
كوين؟ دوان دي سام بي سام ساوى كي تزعن سوى دا كم يتلوكش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسول الله. معرفة الأحكام الشرعية الشرعية.
وانا معرفة مولان كاني. دوان دي ساني بدا الله يدين وقدعه. Na'am. Wato abin da yasa dole mu haka da ilimin usul da ilimin qawa'id in dai baka haddace shi ba zai amfane ka ba. So ilimi ne wanda yake bukatar abubuwa guda biyu. Ya zama kana fahimta kuma kana haddacewa amma in dai ba za ka haddace ba zai amfane ka ba. Saboda bukata ake in kana karanta tafsiri, in kana karanta hadisi, kaga mutlaq ko muqayyad ko am ko khas, ka sai yadda za ka gane shi. So kaga ko in ya zaman to ilimin usul sai a dauko littafi kake malami akwai mushkila. Ina fatan mun gane. Na'am. Dika ne mu fata ce wake. Wannan shine wanci ga wani can na karshe. Daga shi shikenan. Yanzu duk ba wanda ya rike tarihin usul ba za mu tashi ba kuwa? Gaskiya kamata mu tashi. Kaima karantawa kai da gilashin ka. Wani ne farkon wanda ya kirkiro ilimin qawa'idul fiqhiyya? Wani ne farkon wanda ya kirkiro ilimin qawa'idul fiqhiyya? Abu Tahir Ad-Dabbasi. Dai. To tambayar karshe kafin mu ci gaba da karatu. Ya sunan littafi na farko da aka wallafa a ilmul qawaid al-fiqhiyya. Kuma wace shekara ma wallafa littafin ya rusu? Littafin farko da aka wallafa ilimin qawa'idul fiqhiyya kuma wace shekara ma wallafa littafin ya rasu
al-dudu kutubi ashabina
eh anta kai wata tituba littafin farko wanda aka fara wallafawa kaga duk wanda zai koyi ilimin qawa'idul fiqhiyya kamar yadda muka ce usulul fiqhi wanne ne littafin farko ar-risala na Imam Shafi'i to kaga wanda zai koyi qawa'idul fiqhiyya shi ma ya kamata ya san wanne ne littafin farko da aka fara wallafawa kan nan na'am
kine magana
kire istihadin ka na dace akwai wanda ya sani
usulul fiqh
na'am
usulul
الوصول التي عليها مدار كتب أصحابنا هكذا شيء يسرى للتعب وصول الكرك أكيد سوى وأيرجع شكرا لكرك يا رسول وأيرجع شكرا لكرك يا رسول نعم دليل كدا
أربعين
دليل كدا أربعين to mala barakallahu samu ci gaba mala
wada bi bayyin zuhurun zahira dan yadul kalimu fi zahira yakinna bi zuhurihi tafsila linaili bi fa'is tadis tabila intani bi qawaid al mahalla faman taqa faman
مالن يجي شو وبعد وبعد فالعلم فهور زاخرة باين هكا باين ناي سلاتي ناكم قودي وحلا فابن دي كما تكسني شيني العلم فهور زاخرة علمي قوبنا نيمان يا وانت سكا چكا لن يبلغ الكاذب فيه آخرة layyabulugal kadibu fihi akhira wanda yake neman ilimi ba zai iya kaiwa karshe ba ina fatan mun gane saboda haka duk iya kokarin ka a neman ilimi to ba za ka iya kaiwa karshen shi ba duk iya kokarin da kake da shi wajen neman ilimi to ba za ka iya kaiwa karshen shi ba ina fata mun gane Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-Isra yana cewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abinda aka ba ku na ilimi dan kadan ne dan haka duk iya kokarin ka wajen neman ilimi babu yadda za a yi ka iya kaiwa karshe lokacin da annabi Musa aka tambaye shi waye ya fi shi ilimi sai ya ce shi ne saboda haka sai Allah ya tura shi majma'ul bahrain ya aka ce akwai wani da ya fi ka ilimi sai ya je majma'ul bahrain da ya je majma'ul bahrain shi ne sai ya samu wani bawan Allah wanda ake ce masa Khadir ko saboda haka ya sanar da shi abubuwan da bai sani ba saboda haka ilimi yana da fa'i da yawa akwai wani malami da muke da shi a ABU Zaria yace shi duk abin da ba a gani ko ba a taba bai yi da shi ba sai wani dalibi ya tambaye shi yace sa do you have a soul yace eh yace kana yace malam kana da rai yace yana da rai yace to kana ganin ranka yace baya ga so kaga wannan yake nuna maka cewa ilimin da aka ba mu ba shi da yawa shi yasa malam yace layyabulugal kadibu fihi akhira sai malam yace lakinna fi usulihi tasilan amma haddace usul dinsa tushen sa yana da sauki linailihi fahris taji sabila dan haka ya kamata ka iya baki kokarin ka domin ya zamanto cewa ka samu hanya. Ina fatan mun gane saboda haka haddace ilimi yana daga cikin abubuwa haddace usulul ilm yana daga cikin abubuwan da za su sauwake maka fahimtar ilimin yadda ya kamata. Ina fatan mun fahimta saboda haka yanzu misali idan ka haddace qawaidul fiqhiyya ka haddace qawaidul usuliyya ka fahimce su da kyau to za ka ga ilimin fiqh dai a takaice kusan za a iya cewa ka gama da fiye da rabin shi saboda kusan duk matsalar da ta zo maka to za ka samu inda za ka iya sanya ta kamar yadda muka yi misali a karatun da muka yi na ɗansu. Yanzu mutumin da ya yi bacci saboda ya tashi ya yi sallar dare me hukuncin baccinsa? Na'am, menene hukuncin baccinsa? Zai samu lada saboda wacce ka'ida? Al'umuru bi maqasidiha. Ina fatan mun gane mutumin da ya tafi Kano saboda ya je ya kallon caca ya sunan tafiyarsa saboda al'umuru bi maqasidiha. Mutumin da ya ce na siyar maka da ƴata akan naira 100,000 an zo ya nemi aure sai ya zo shi kuma sai ya ce na siyar maka da ƴata akan naira 100,000 me hukuncin wannan? Aure ya tabbata saboda al'umuru bi maqasidi al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil alfas. Ina fatan mun gane na baka kyautar wannan littafin akan 100,000 me yake nufi na siyar maka cikin ya kullu? Na ya kullu na siyar maka da wannan littafin ba tare da ka bani ko sisi ba me ya mai kenan ya ba shi kyauta kyautar ta kullu me yasa ta kullu saboda al'umuru bi maqasidiha. So kaga idan ka dauki wannan misalan da kuma misalan da muka yi dasu za ka ga cewa duk mutumin da ya haddace wannan ilimin duk wani mutumin da ya haddace waɗannan qawaid din ilimi zai masa sauki. Duk mutumin da ya iya qawaidul fiqhiyya ya iya usul zai iya zarta malaman da suka fi shi karanta yawan littattafai saboda waɗannan qawaid din sun lakkasa maka ilimin mukan a cikin sauki. Shi ne abinda malam yake nufi a nan da ya ce lakin na fi usulihi tashilan linainihi faharis tajib sabilan sai ya ce wa haka min hadil usuli jumalan arju biha alil jinani nuzulan. Na'am, to ni ba ne da shi a nan ɗaba'ata da taku ba iri ɗaya ba ce ittanimul qawaid al usula in isauri ka haddace qawaid da kuma usul faman tafutu yakrumul usula saboda duk wanda ya rasa su to ba zai kai inda ya kamata ba. Ina fatan mun gane ala kulli hal duk mutumin da bai iya qawaid fiqhiyya da usul ba akwai sauran shi gara ma qawaid fiqhiyya in ka iya fiqhu baka da matsala amma duk mutumin da bai iya usul ba akwai sauran sha'ini kuma hadisai da tafsiri ba zai fahimci abubuwa da yawa ba. Ina fatan mun gane malam yake cewa wa haka min hadhihi usuli jumalan gashi nan na kawo maka wasu daga cikin usul din arju biha alil jinani nuzura. Ina fatan samun aljannatu madaukaka su zama masauki na. Malam yace qawaidan min qawli ahli min qawli ahli ilmi ka'idoji ne waɗanda na ciro daga maganganun malamai wa laysa li fiha siwa dhan nazr ni ba abin da nayi illa kawai tsara su saboda haka duk abin da ka gani anan maganganun malamai ne na tattaro ni aiki na da nayi kawai shine tsara su da kuma jera su. Ina fatan mun gane ala kulli hal ana son tawalu sosai a wajen rubuta littafi wani zaka ga ya ce ya rubuta littafi wanda yafi na kowa ba taba rubuta irin shi ba amma shi kaga nan malam sai ya tawazu wanda kuma tawazu yana da kyau a amfana ko mutum yana lacca ya nuna cewa babu malami kamar shi ko kuma babu wanda ya iya zance kamar shi wanda yana daga cikin abubuwan da suke kwashe albarka ilimi saboda haka abin da yafi shine mutum ya zamanto ilimin sa yana tafiya hada da tawazu ilimin sa yana da kaskantar da kai a ciki ina fatan mun fahimta malam yake cewa alqawaid wal usul
القواعد والأصول الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنه والضرر وكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه
ما ليش القواعد والأصول ما نزيف فارمك بياني أكل القواعد الفقهية دقوم على القواعد الأصولية طب ينزو أنا ya kamata kafin mu shiga mu fara yin bayani menene bambanci tsakanin qawaidul usuliyya da qawaidul fiqhiyya saboda da yawa yana cikin magana akan qawaidul usuliyya za ga ya kawo qawaidul fiqhiyya dan haka muna da buƙatar mu bambance wacce sifa ce idan mun ga qawaidul usuliyya za mu gane wacce sifa ce idan mun ga qawaidul fiqhiyya za mu gane akwai bambance-bambance da su malamai suka faɗa wanda yake bambance mana tsakanin qawaidul usuliyya da kuma qawaidul fiqhiyya amma dai bambanci na farko wanda shine mafi ƙarfi shine al-qawaidul usuliyya tata'allaqu bil adilla shar'iyya wal qawaidul fiqhiyya tata'allaqu bi af'alil mukallafin su qawaidul usuliyya suna aiki ne tare da dalilai su kuma waɗannan suna bayani ne akan af'alul mukallafin tayyib yanzu al yaqinu la yazulu bi shakk ka'ida ce usuliyya ko ka'ida ce fiqhiyya ka'ida ce fiqhiyya me yasa ta zama fiqhiyya ta ina ta ta'allaqu bi af'alul mukallafin me dalili me yasa ta zama ta ta'allaqu bi af'alul mukallafin menene dalilin da yasa ka'idar al-yaqinu la yazulu bi shakk ta zama fiqhiyya saboda yaqinin na bawa ne yawa yanzu misali a mutumin da yayi fada da matarsa ya zamanto yayi kokonto ko ya sake ta ko bai sake ta ba kaga zamu ce baka sake ta ba tun da dai kokonto kai menene dalili li'anna yaqinaka la yazulu bi shakkika so kaga wannan yaqin din da shakk din duka na bawa ne ina fatan mun gane amma yanzu kaga idan muka ce al'amru lil wujub ko an-nahyu lit tahrim kaga wannan ka'ida ce usuliyya ko fiqhiyya ka'ida ce usuliyya saboda al'amru lil wujub za mu same shi ne a cikin lafazuzzukan nasi in ka dauko walillahi 'alan nas yahjul bait ko kaga zamu ce walillahi 'alan nas anan gurin yana nuna wajibcin haji limaza saboda zamu ce ala tustamalu lidilalati 'alal wujub saboda haka wal amru yaftadi al wujub ina fata mun gane saboda haka wannan yana daga cikin mafi bambanci mafi girma da ake bambanci tsakanin qawaid usuliyya da kuma qawaid fiqhiyya al adatu muhakkama ka'ida usuliyya ko fiqhiyya na wannan ka'ida ce mushtaraka tana shiga dukkan biyu ce za ka ganta a kutubul usul za ka ganta a kutubul qawaid fiqhiyya ina fatan kun gane da yanzu bambanci na biyu shine al qawaidul usuliyya la yufham hukmuha mubasharatan wa amma al qawaidul fiqhiyya fa yufham hukmuha mubasharatan yanzu kaga mutumin da yayi ko kwanto alwalansa ta kare ko bata kare ba zamu ce me zamu ce me bata kare ba in baba malike bane in dai baba malike bane zamu ce bata kare ba haka ne ko bala amma in dai baba malike ne in kai ko kwanto alwalansa ta kare yawa amma a wajen jumhur wanda yake da tsarki cikakke in yayi kokwanto alwalarsa ta kare ko bata kare ba to zamu ce alwalan nan tana nan saboda haka in baba malike bane kaga zamu kafa mai hujja da al-yaqinu la yazulu bishak al-yaqinu la yazulu bishak da wannan zamu kafa masa hujja so kaga nan da nan mun gane hukunci shi amma yanzu kaga qawa'i usuliya sai mun yi tafiya kafin hukuncin ya fito da haka yanzu idan ka ce min menene abin da yake nuna sallah wajibi ce zan ce maka dalili shine wa aqimus sala kuma wa aqimus sala akwai umarni a ciki wal amru yaqtadi al wujub kaga sai an dan yi tafiya amma wannan mubasharatan da kawai zan jawo ma kaida al iqra la zulbishar daga cikin bambance bambance tsakanin al qawaidul usuliyya da kuma al qawaidul fiqhiyya shine a su alqawaidul usuliyya ba a cika samun istisna'i a cikin su ba to gaciya amma qawaidul fiqhiyya ana samun to gaciya da yawa wata ka'idar ma za ga duk an to gace abubuwan da suke ciki bai fi guda biyu ko uku ya zamanto sun tabbata a ciki ba ina fatan mun gane man ta'ajjala shay'an man ta'ajjala shay'an qabla awani uqima bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta zuwan abu kafin lokacinsa to za a mai hukuma da haramta mai abu kaga wannan ka'ida ce wacce iri ka'ida ce ya kuke jin tsoro ne ko ba wa so ku zama malaman usuli ka'ida ce fiqhiyya so kaga ka'ida ce amma tana da togaciya yanzu mutumin da ya dauki kanshi ya buga da ya buga kanshi da dutse dan ya haukace ya daina salloli da hasu idan ya buga kanshi ya haukace ya sallolin su fada kanshi din da kuma da ajjara shayan qabla awani lakin la yu'aqabu bihirmani ina fatan kun gane so akwai qawai usuliya akwai qawai fiqhiya da yawa da suke da togaciya amma idan ka zo bangaren qawai usuliya zaka ga su ba su da togaciya yawancin su kulliya ne so wannan yana daga cikin bambance bambance muhimmai guda uku waɗanda suke bambance mana tsakanin alqawai usuliya da kuma alqawai fiqhiya malam yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhum wa dharar addini yazo domin kawowa dan adam cin dadi wal intifa'i sharri anhum wa dharar domin kuma tun kude masa sharri da kuma adharar adharar yana nufin duk abin da yake cuta ne addinin musulunci gaba daya ya zo ne domin ya fara abubuwa guda biyar duk wani aya duk wata aya ko wani hadisi wanda za ka iya tunawa to za ka samu wannan aya ko hadisin ya zo ne domin ya kiyaye abubuwa guda biyar duk wata aya ko wani hadisi da za ka iya tunawa to ba za su fita daga waɗannan abubuwan guda biyar abu na farko shine hifzuddin abu na biyu shine hifzun nas abu na uku shine hifzu wane ne na uku na hifzul aql na huɗu ba almal shine na ƙarshe Hassan yana cewa asulul irzi bil mali la udannisu la barakallahu ba'da al irzi min mali almal shine na ƙarshe hifzun nasl ko wal irzi shine na uku a wajen jumhur a wajen wasu kuma shine na uku sai kuma hifzul mal wadannan abubuwan guda biyar saboda Allah subhanahu wataala ya sama wa dan adam jin dadi Allah madaukakin sarki ya kare su ta hanyoyi da dama ya kare su kamar yadda malaman maqasidus shari'a suke cewa ya kare su min janibil wujud sannan kuma ya kare su min janibi al'adam in muka dau addini zamu ga janibul wujud din da Allah yake a addini shine ta bangaren cewa addini an shar'anta salloli yanzu wannan sallolin da kuke gani muna yi an shar'anta su ne domin su kiyaye addini shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je gari to in ya ji kiran sallah ba zai yake su ba ina fatan mun gane duk waɗannan ayyukan da aka shar'anta na addini da muke yi an shar'anta su ne ba don wani abu ba illa domin ya zamanto an tabbatar da addini sannan min janibil adam ma'ana abin da zai kawo mai cikas nan ma addinin musulunci ya kare saboda haka yanzu kaga an hana bid'a aya farko da ta yi hani a alqur'ani ta yi hani ne akan me aya farko da ta fara yin hani a alqur'ani akan me ta hani me ta hana wanne ne hanin farko a qur'ani ko ba alaran momi hanin farko a cikin alqur'ani akan menene na hadin farko fa nace idan ka faro daga Fatiha ka taho wannan hani ne ya fara zuwa wannan hani ne na farko da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani in ka faro daga Fatiha ka yi ƙasa na shirka a daidai ina na'am fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga wannan shine hani na farko a qur'ani in ka faro qur'ani daga farko ba za ka samu hani ba sai wannan so kaga Allah ya hana shirka me yasa saboda shirka tana kawowa tauhidi cikas ina fatan mun gane an yi umarni da yi wa yayaye tarbiya mai kyau saboda in ba a yi musu tarbiya mai kyau ba ba za a samu waɗanda za su tsaye da addini ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wuquduha an-nasu wal hijara in muka zo kan rai shi ma za a ga Allah subhanahu wataala ya kare rai min janibil wujud ya kuma kare shi min janibil adam kaga Allah a qur'ani yana yawan umarni da cin abinci mai kyau ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibati ko ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuha rusulu kulu min tayyibati wa amalu salihan saboda in mutum bai ci abinci ba rayuwar shi ba za ta tabbata ba haramun ne yajin aikin cin abinci saboda zai iya kai mutum zuwa ga mutuwa ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya kiyaye rayuwar dan adam sannan Allah ya shar'anta kisasi in ka kashe wani za a kashe ka saboda wannan shi zai tabbatar da rayuwar ku duka guda biyu wala kuntil kisasi hayatun saboda in mutum ya san ya kashe za a kashe shi ba zai yi kisan ba sai ya raya kanshi da izinin Allah kuma ya raya daya ina fatan mun gane Allah subhanahu wataala ya kiyaye tsaso ya kiyaye tsaso ta yadda Allah madaukakin sarki hanya ɗaya kilo kacal ya yadda a yi aure ya yadda a samu iyali ta wannan hanya ita ce ta hanyar aure hanya ɗaya kilo Allah subhanahu wataala ya yadda a samu iyali saboda me saboda duk ɗan da aka haifa ta hanyar sai na bashi da uba to zai zama gantalalle da haka ba zai bautawa Allah yadda ake bukata ba ya ma sharar shabab man istaqa minkum alba falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj fankihu ma qama lakum min an-nisa وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye tsatso sai ya hana dukkan abin da zai iya kawo wa tsanci kas. Ina fata mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zina, ya hana ma kusantarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kazafi, in kaiwa mutum kazafi zaka samu zunubi mai girma sannan za a maka kulala 80. Innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati sayace mi lu'inu fid dunya wal akhirah wal ladina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda hukuma farko kenan sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada ka ku ƙara ansa sheda a wajen su. Sannan wa'uwa na wa'ulaika kuma alfasiqun hukuma ta uku kuma sun zama fasikai. Kaga wannan duk Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne ba dan wani abu ba illa saboda ya kiyaye dukkan dan adam. Saboda idan aka ba abun abu ɗaya to duk wanda yake jin haushin wani zai iya taba nasabar shi, kuma in ya taba nasabar shi daga nan mutumin ya zama mutumin banza a cikin mutane, dan haka ba zai samu damar da zai yi abin da ya kamata a cikin mutane ba. Ina fatan muna ganewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye hankali shi ma ta bangarori guda biyu, min janibil adam wa min janib al wujud. Min janibil wujud ma'ana hanyar da za ta taimaka wajen samuwar hankalin shine Allah madaukakin sarki ya umarni da neman ilimi, wanda neman ilimi yana daga cikin abubuwan da suke karawa hankali ƙarfi. Yanzu yaron da yake dan shekara 15 idan yayi karatu sai kaga wani abin da zai yi mai kyau na nagarta yafi kyau fiye da na wani dan shekara 60 din, saboda mai je makaranta ba zai zama yayi kwantara. Sannan na biyu, Allah subhanahu wataala ya umarni game da yin tunani game da khalqus samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ko har zuwa karshen aya. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da hankali. Sannan Allah ya hana duk abin da zai kawo wa hankalin cikas, shine Allah ya hana dukkan nau'ukan kayan maye. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun. Ina fatan mun gane duk abin da yake sa maye iya. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salaam hal antum muntahun. Ina fatan mun gane. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan abu. Idan muka zo kan dukiya, ita ma dukiya wacce ita ce mai matsayi na biyar, ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ta saboda mutane su ji daɗi. Saboda dukiya ita ce asalin rayuwa, da ita rayuwa take tafiya. Kamar yadda Imam Shatibi yake bayyana mahimmancin waɗannan abubuwan guda biyar, yayin bayanin dukiya yake cewa falau udimat dinu la udimal jazaa'ul murtaja. Idan aka rasa addini za a rasa sakamakon da ake fata. Sai ya ce walau udimat nafsu la udima man yatadayya, in aka rasa rai kuma za a rasa wanda zai yi addini. walau udiman naslu lam yakun fil adati baqa'u, idan aka daina haihuwa mutane za su kare. Walau udimal aqlu lartafa'at tadayyun, idan kuma aka rasa hankali to dole a dauke hankali, dole a dauke addini. Mana addinin ba zai wacin da mahaukata ba siya addini ba. Sai ya ce walau udimal malu lam yabqa aishun, inda za a rasa dukiya to gaba ɗaya rayuwar ba ta tafi ba, hatta lahiran ma ba za ta fi cikakken tafiya ba. Yanzu duk mutumin da bai da kuɗi har ya mutu rukunai nawa zai yi na musulunci? Na'am, rukunai nawa? Uku. Daga kalmar shahada sai sallah sai azumi. Ina fatan mun gane. Ba zai iya zakka ba, ba zai iya hajji ba, kaga wannan yake nuna maka cewa dukiya tana da muhimmanci. Wannan shine dalilin da yasa Allah ya shar'anta cinikayya, saboda inda babu cinikayya to mutum zai dinga kwatar abin da yake so ne. Saboda dan adam Allah subhanahu wataala yayi shi, ba zai iya wadata kansa ba, ba zai iya bawa kansa duk abin da yake bukata ba. So idan ya zamanto cewa babu cinikayya, to zai zamanto cewa an samu muskila. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya hana sata saboda ya kiyaye dukiya, ya sa a yanke hannun farao, ya hana almubazzaranci, innal mubazzirina wa kana shaitanu rabbihi kafura. Ina fatan muna ganewa. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda za ka gane cewa addinin musulunci ba ya zo kawai don abautawa Allah ba ne. Hatta abubuwa ne yau da kullum ma addinin musulunci ya yi umarni da su, wanda za su tabbatar da rayuwar ɗan adam. Shi ya sa malam a nan gurin yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar, kamar yadda Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dai kawai don ka zama rahama ga talikai. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi yasa malam yace fa kullu amrin nafi'in qad shar'a, duk abin da yake mai amfani to shari'a ta shar'anta shi. Wa kullu ma yadhurruna qad mana'a, duk abin da zai cutar da mu to shari'a ta yi umarni da cewa kar a yi shi. Yanzu kaga sallah Allah ya shar'anta ta saboda amfaninta. Wa aqimis salata li dhikri, ka tsayar da sallah saboda ambatona. Inna salata tana anil fashai wal munkar, sallah tana hana alfasha, tana hana mummuna. Zakka, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da zakka ba don wani abu ba illa saboda ta tsarkake mutane. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ina fatan mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da hajji saboda mutane su samu amfani. Li yashhadu manafi'a lahum, akwai abubuwan da Allah kuma ya hana su saboda za su cutar idan aka yi su. An hana ka shiga gidan mutum ba tare da izini ba. Inna ma ju'ila lis-izanu min ajlil basar, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ina fatan mun gane. Saboda kaga duk waɗannan abubuwa ne marasa kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya zamanto cewa ka auri mace, bayan ka aure ta ka auri gwaggwanta ko innarta ka haɗa su guri guda. Idan kai haka za a samu matsala. Annabi yake cewa la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala kalatiha innakum in fa'altum dhalika qata'tum marhamakum. Ba a haɗa mace da gwaggwanta ciki shi, ba a haɗa mace da innarta, in kuka yi haka za ku ɓata zumunci. Wala taqrabu zina, sai ce ni innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Da ya gama jero abubuwan ya ce kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, shi ne ya ce wa kullu ma yadhurruna qad mana'a, duk abin da zai cutar da mu Allah ya hana shi. Ibn Taymiya yake cewa idan matsala sabuwa ta zo maka kana so ka gane wannan abin halal ne ko haram ne, kawai ka dora shi akan sikeli. Duk abin da kaga gaba ɗayansa amfani ne to zai zama wajibi ko ya zama mandubi ko ya zama muba. Duk abin da ya zamanto kaga mafirin jayansa banna ne ko dukkan shi banna ne to zai zama makruhi ko ya zama haram. saboda me ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajiha wa la yanha illa amma mafsadatu khalisatun aw rajiha. Shari'a ba ta umarni sai abin da yake maslaha ne tansa ko mafi rinjayensa maslaha. Shari'a ba ta hani sai abin da yake mafi rinjayensa cuta ne ko kuma dukkan shi cuta ne. Ina fatan mun gane. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu gane da kuma fahimci girman shari'a da kuma yadda shari'ar musulunci ta zo domin ta kyautata wa mutane. Saboda haka duk wani abu mai cutarwa addinin musulunci ya hana, addinin musulunci ya hana riba saboda akwai cuta a ciki, saboda wasu za su ci da gumin wasu, ya hana dan birni ya karɓi kayan dan ƙauye siyan mai saboda zai iya bugancinsa dan ya fi shi wayau, da abubuwa da yawa da aka hana saboda akwai cutarwa. Siyar da tsuntsu a sama ko kuma siyar da kifi a ruwa, duk an hana su ne saboda cuta. Ina ga insha Allah ta'ala za mu dakata a nan, abin da ya rage kuma za mu ba da dama in akwai mai tambaya sai mu amsa abin da ya sawwaka na tambayoyinku insha Allah ta'ala. Za mu tashi daga kuma a ta sawi zarar wa manfa'a. Na alaikum salam.
Allah ya saka wa da sauri. Ina da tambayoyi guda biyu. Na farko akan salati a gidi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne ya yi sai. Tambaya na ne shi ne a salati akwai wata ne da sallallahu alaihi wa sallam ya koyar. Wanda ta faɗi shi ta tambaye shi Allah ya yi mana umarni da wannan salati. To ya za mu kira shi a kanka a cikin hikin da muke a cikin azkar na saba, to wannan malami Allah ya kike da rahma ya kawo cewa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ne ba manta ba. To shin ka wannan salati ya inganta ne ko bai inganta ba? Sa'annan kuma fararen salatin da za a samu shin kam wadda annabi ya koyar ne za a samu wannan fararen ne ko gurbin salatin da mutum zai yi? In dai ba matsala a ciki za a samu wannan fararen wanda ke tambaya na farko. Tambaya na biyu kuma shi ne
ɗaya ta isa saboda ta yi game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya halatta mutum ya yi salatin da ba Ibrahimiyya ba, salatin Ibrahimiyya shi ne ya fi saboda shi ne aka sauka da shi. Amma salatin da ba Ibrahimiyya ba matuƙar ya zamanto cewa ma'anarsa mai kyau ce bai da matsala, ya halatta a yi. Kuma dalili akan haka shi ne ai sahabbai ma suna cewa sallallahu alaihi wa sallama, kuma ba salatin Ibrahimiyya ba ne. Saboda haka salatin Ibrahimiyya fifi ko ya fi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya kawo ayan mutlaqa duk salatin da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam matukar ma'anarsa mai kyau ce za ka samu wannan ladan. Saboda kamar yadda muka yi bayani a farko, mu salatin da muke wa annabi addu'a ne duk lafazzukan da kai amfani da su na salati Allah kake roƙo yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sallallahu alaihi wa sallam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu ala nabiyil karim, fika addu'a kai. So salati Ibrahimiyya shine yafi. Amma in mutun yayi wani salatin daban shi ma yayi mutukar bai kunshi wani mahzur shari'i ba. Ina fatan mun gane. Bismillah, inda wani mai tambaya a ba wani dama. Kaga shi ma bai Ibrahimiyya ba.
Sannan kuma ya san matsaloli da ake jima'i a kai, sannan kuma ya san ainihin wato nasu wato so sunan fara bukatar misali wa to yare larabcin kanta shi sunan gudu ne wanda suke cikin jinin shi ne ba
wanne ne muka fada guda biyu da bi fada ba wa yake iya tuna su ma'rifatu oke wani ya karba wani ne wadanda bai fada ba ma'rifatu usulul fiqh da kuma ma'rifatu maqasidish shari'a haka ne na'am kana da tambaya to a can waje zan ba mai tambaya to bismillah wa khairu hadin li jami'i man dara me muka fassara man dara mun fassara shi mun fassara wanda ya sani shine man dara a tambaya dai ta isa ba wani dama bismillah saboda time kace me jawami'ul kalim Jawami'ul kalim yana nufin kalmomi ɗan kaɗan masu ma'anoni da yawa. So Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalim. Kamar yanzu misali ya taba cewa da wani yaro ya Aba Umair ma fa'alan nugay. Iya wannan kawai sai da wani malami ya fitar da fa'ida 50. Innamal a'malu binniyat abubuwa da yawa suna shiga ci. So Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cewa an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi kafin ni ba. Daga ciki yake cewa itu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalim ina fatan mun gane alhamdulillah as-sana'u ne shi ma in ai kaga da yace hamidani can kuma yace asna ana iya samun kalmomi guda biyu wanda suna bada abu guda daya yawa saboda kaga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dukkan yabo ne ga Allah saboda ka siffanta shi da rahama ina fatan mun gane so alhamdu yana nufin as-sana'u alal mahmudi mahabbatan wa ta'ziman na'am Assalam. Sunan da yafi shine al-qawaidul khams. Saboda an kace al-qawaidul khams ba kowa ne zai gane ba. Tunda muna da al-qawaidul khams kuma al-qawaidul fiqhiyya al-qawaidul khams al-kubra al-umuru bi maqasidiha kenan da al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da la darara wa la dirara da al-iqilu la yazulu bi shakk da kuma al-adatu muhakkama wadannan sune al-qawaidul khams ina fatan mun gane so ban san ana ce musu al-qawaidul khams ba amma dai na san ana ce musu al-kulliyatul khams ana kuma kiran su ad-daruriyatul khams ko kuma kawai in ka ce ad-daruriyat ma kowa ya san su ake nufi na'am assalam amin to ni gaskiya a fatawata ni a tsakiya nake game da mas'alar saki uku a kalma daya a tsakiya ni nake kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa saki uku a kalma daya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin Sayyidina Abubakar da kuma shekara biyu ko shekara uku na zamanin Sayyidina Umar ana daukar shi a matsayin saki daya ne saboda haka da Umar daga baya sai yake cewa inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi ana falau amdaynahu fa amda sai yace mutane sun yi gaggawa a cikin abin da suke da dama akai dan kawai ko muzartar da shi ne sai zartar da shi dan haka anan gurin idan ka kalla zaka ga illar da ta sa sayyidina Umar ya mayar da saki uku a kalma daya shine saboda ganganci wannan shine illar da ta sa ya mayar da saki uku a kalma daya ya zama cewa saki uku ne sabanin yadda yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar da shekaru biyu na farkon zamanin sa ko shekaru saboda haka sai a tsaya a tsakiya idan a koti ne dama mazhabar malikiya da dukkan mazhabobin nan guda hudu suna tare da fatawar sayyidina Umar amma an a gida ne ko kuma an zo sulhu to sai a lura da wanda yayi sakin idan aure saki ne ko gargar ne to kaga illar da sayyidina Umar ta sa ya zartar da sakin nan tana nan sai a zartar mai kawai da saki ne idan kuma mutum ne na tsantse kawai kuskure aka samu sibitar baki ba haka yayi nufi ba kuma bai taba yin saki ba to za a iya amfani da fatawar Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim sai a dauke shi a matsayin saki daya tunda illar da ta sa sayyidina Umar ya mayar da shi saki uku bata tabbata akan shi ba ni wannan ita ce fatawata Allah shine mafi sani ina ga insha Allah ta'ala zamu tsaya anan saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala zamu shigaba daga inda muka tsaya a darasi na uku bayan an yi sallah insha Allah Allah ya bamu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari ina muku nasiha cewa wannan ilimi na qawaidul fiqh da usul duk wanda yake so ya kware a ciki dole sai ya hada hadda da kuma fahimta iya fahimta kawai ba za ta isar ba iya hadda kawai ba za ta isar ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.